sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da barkanku da wayewar gari. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki, muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 15 ga watan Mayu shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Da alamar sai an tafi zage na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya, bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye. Iran ta kiraye jakadan kasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar ƙungiyoyin 'yan adawa kasar Iran a wani biki a hukumanci a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. Jami'in adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya Lahadi a babban zaben kasar Thailand.
To a Najeriya kuwa, wani rikici kan wata masarauta a jihar Taraba ya yi sanadin salawantar rayuka da gidaje da dama a jihar.
Lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin Wurkunawa da kuma Karinjawa da ke karamar hukumar Karim Lamido nan jihar Taraba. Zuwa yanzu dai muna labarin gidaje da dama an kokona su, kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimin sarautar.
A jamhuriyar Nijar kuwa, kungiyar direbobin motocin dakon kifi na jihar Difa da ke safarar kifin zuwa wasu jihohin Najeriya ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. To ko me ya zafi?
Jihar da muna fuskantar matsaloli da dama game da hanya. Zamu iske da muke bada 200 wata ran a ce mana sai mun bada 2300. Gaskiya muna da matsala ko a Najeriya ma muna matsala nan da muna.
Za ku ji dukkan waɗannan rahotanni da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban kasar Turkiyya, bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69, wanda ya shafa shekaru 20 kan karagar mulki, kuma shi ne shugaban kasar da ya fi daɗewa kan karagar mulki, ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato. Bayan da aka kirga sama da kashi 96 cikin 100 na akwatin zaben, Erdogan yana kan gaba da kashi 49.44 cikin 100 na ƙuri'un, yayin da Kılıçdaroğlu ya samu kashi 44.86 cikin 100, a cewar kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Hukumar zaben kasar ta ce babu tabbas ko za a je zage na biyu a zaben, domin har yanzu akwai bukata a kirga mafi yawan ƙuri'u daga waɗanda suka isa kada ƙuri'a 3.4 da ke zaune a ƙasashen ƙetare. Da alamar wata yarjejeniya na tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi, tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki 5 da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa 33 da kuma mutane 2 a Isra'ila. A wani al'amari wanda ya jarraba tsada tasirin yarjejeniyar da wuri, mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi. Kafofin yaɗa labaran Falasɗini sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin, yayin da mayakan ke ƙoƙarin kwance makamin rokar. Isra'ila ta mayar da martani ta wajen buɗe wuta da tankokin yaƙi a kan wasu sansanonin soja biyu na ƙungiyar Hamas da ke mulkin Gaza. Hamas ba ta shiga wannan faɗa na baya-bayan nan ba, amma Isra'ila ta ce tana ganin laifin ƙungiyar kan wutar da ake buɗewa daga yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai wata ziyarar bazata a birnin Paris domin tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron da daren jiya Lahadi. Yana mai faɗaɗa wannan ziyarar Turai da zai yi tare da yada zango a wurare da dama, wadda ta sa an masa sabbin alƙawura na tallafin soji, yayin da ƙasarsa ke wani shiri na mayar da martani kan dakarun Rasha masu mamaya. Ofishin shugaba Macron ne ya shela abin da ya shafi yada zango a Paris a wannan tafiya ta Zelensky, kuma tuni Faransa ta tura wani jirgin sama ya ɗauko Zelensky a Jamus, inda ya gana da shugaba Olaf Scholz da safiyar jiya Lahadi. Za kuma su tattauna game da bukatun Ukraine da ta fuskar soji da kuma na jin kai da kuma batun maido da zaman lafiya na tsawon lokaci a Turai, inji ofishin Macron.
To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawowa da karshen labaran duniyar, amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. Akalla mutum hudu ne ake fargabar sun rasa rayukansu, kana wasu da dama sun jikkata baya ga gidaje da aka kona wani rikici da ya barke a karamin hukumar Karim Lamida da ke jihar Taraban Najeriya. Rikicin ya samu asali ne akan wanda zai gaji wata sarautar gargajiya a karamin hukumar bayan mutuwar sarkin garin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garbi ya aika mana.
Lamarin rikici kan sarautar gargajiyar da ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna yankin Karim Lamido a jihar Taraban, kabilun Karimjo da kuma kabilun Wurkun wanda suke zaune a wannan yankin. Bayan rasuwar sarkin Karim Lamido da ya daga bisani, gwamnatin jihar ta ba ma dan sarkin Karim Lamido sarautar, inda gwamnatin jihar ta ba shi sanda mai daraja ta biyu a jihar Taraban. Lamarin da ya sanya ɗaya bangaren Karimawa da ke Karim Lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa. Alhaji Tanko Bombo Andami wanda ke zama ɗaya daga cikin yankin Wurkuna da aka ba wa sarautar Karim Lamido a jihar Taraban, wanda ne masa tambaya ko wani hali yankin Karim Lamido ke ciki a daidai wannan lokaci.
Karim Lamido dai ba zaman lafiya, mutane sai cita ana gudun hijira, gidan sarki ya cika makil da maza da mata da yara.
Waɗanda suka hana sarkin ya shiga kore wanda suke so sarkin ya shiga?
A'a, waɗanda suke so sarkin ya shiga ba dalili. Karim da sun bi sun kokkone gidajen Wurkunawa, wallahi ko na muka yi muka hana mutane mu, muka ce kar su yi, domin shi masarautar ai namu ne. Sarkin ai namu ne, in mun kone garin to wa zai yi mulka?
To su ma na su bangaren Karimawa a yankin Karim Lamido a jihar Taraban. Na tattauna da Markus Kantan da ke zama sarkin garin Monde a yankin Karim Lamido da ke jihar Taraban, wanda ya ce
mun sarakuna Karim da muna tare, dukkan muka yi abin tarayya tare, har muka kawo shi har cikin fada. To muna cikin fada, sai sun banga sun zo kawai suka fara zato, sun ce rikici su ga tsakanin su da yara mu, sai na sai su fara gani don su yara mu ai kisa.
Yanzu to a bangaren yaran kamar mutane nawa kake gani aka kashe misali? Su ma dai rundunar yan sandan jihar Taraban sun tabbatar da akwai wannan al'amari, lamarin da ya janyo rasa rai sama da hudu da kuma kona dukiyoyi haɗe ma da gidaje fiye da 60 waɗanda rikicin ya yi sanadiyar lalacewarsu. Kamar dai yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar
lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin Wurkunawa da kuma Karimjawa da ke karamar hukumar Karim Lamido nan jihar Taraba. Zuwa yanzu dai muna labarin gidaje dama an kokona su, kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan digingimin sarautar. To dai zuwa safiyar nan rundunar da jihar Taraba ta dauki matakin mai tsanani, karin yawan dakarun yan sanda da kuma yiwuwan haɗin gwiwan sojoji a wannan yankin domin a kwantar da tarzoma, a hana yaduwan wannan abu zuwa sassa na wannan karamar hukumar.
To ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon akwai wannan rikicin? Tambayar kenan da na yi wa shugaban riko na karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, Honorable Barisa Shehu Bibos, wanda ya ce
mutane dai yanzu kan dai mutane hudu, mutane guda hudu, Karinjo uku, Wurkun daya. Akwai waɗanda kuma sun jikata suna asibiti kuma suna karbi jinya. Babban damuwar shine mutane da yawa sun bar gidajensu, sun sauka inda ba gidansu ba, kuma gashi damina ya zo, zai zama da wahala su samu rayuwa kamar da sun saba.
Wannan rikicin dai ya biyo bayan rasuwar da sarkin Karim Lamido ya yi, daga bisani kuwa gwamnatin jihar Taraban ta baiwa ɗansa a matsayin gadon gidan, wanda kuwa a bangaren kabilar Wurkunawa suka fito. Su kuwa Karimawa na yankin Karim Lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa, lamarin da ya haifar da wannan turmutsin, har kuwa aka yi asarar rayuka hudu haɗe ma da dukiyoyi da kuma kona gidaje sama da 60. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, kafafen yaɗa labaran ƙasar Iran sun rawaito cewa Iran ta kirayi jakadan ƙasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar ƙungiyoyin 'yan adawa ƙasar Iran a wani biki a hukumance a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. Kamfanin dillancin labaran ISNA ya nakalto daga ma'aikatar harkokin wajen kasar cewa a Yengana wata rana Asabar. Iran ta bayyana rashin amincewarta da gayyatar ƙungiyoyin 'yan awaren a wajen bikin, wanda ya saba wa yarjejeniyar tsaro da aka cimma a baya-bayan nan tsakanin Jamhuriyar ta Musulunci da Iraki. Iran tana amfani da kalmar ƙungiyar 'yan aware wajen bayyana ƙungiyoyi daban-daban na Kurdawa masu adawa da gwamnatin Iran da kuma ɗaukar su a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a Iraki na da zangogi da sansanonin mayaka a lunguna, waɗanda wasu ƙungiyoyi da dama na Kurdawan Iran ke gudanar da su, waɗanda Iran ɗin ke zargin su da biyan buƙatun ƙasashen yammacin duniya ko Isra'ila a baya. Daga ƙarshe, jam'iyyun adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya Lahadi a babban zaben ƙasar Thailand, yayin da miliyoyin mutane suka kada ƙuri'unsu kan wanda ya kamata ya jagoranci gwamnatin ƙasar. Yayin da aka kirga sama da kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada da sanyin safiyar yau Litinin ɗin nan, hukumar zaben ƙasar ta yi hasashen jam'iyyar Move Forward za ta lashe kujeru 113 daga cikin kujeru 400 na mazaɓu, yayin da jam'iyyar Pheu Thai za ta samu kujeru 112. Za a kuma ware wasu kujeru 100 ga jam'iyyu bisa ƙa'ida.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyar direbobin motocin dakon kifi na jihar Difa da ke jigila daga jihar ta Difa zuwa wasu jihohin Najeriya da suka hada da Yobe, Borno, Jigawa da kuma Adamawa ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Direbobin na korafin cewa jami'an tsaron Nijar da na Najeriya na takura musu da yawan karɓan kuɗi. Hakan ne yasa wata tawaga da ke wakiltar jihohin na Najeriya da al'amarin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafita, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa ya komana daga Difa.
Ani dai shekaru 6 kenan da hukumomin jihar Difa suka bada izinin fara kamun kifi da kuma kasuwancinsa a jihar, bayan sun lura da ci gaban da aka fara samu wajen maido da zaman lafiya a jihar da ke fama da rikicin Boko Haram tun cikin shekarar 2015. To sai dai tun bayan maido da hada-hadar kasuwancin kifin a jihar, masu kamun da kuma kasuwancin kifin na kokowa da matsaloli da dama da suka hada da kona musu kifi da jami'an tsaron Nijar ke yi da yawar karbar kudi suka ce jami'an Nijar da ma na tarayyar Najeriya ke yi musu. Hakan yasa kungiyoyin durobobin Nijar masu dakon kifin zuwa wasu jihohin Najeriya 4 da suka hada da jihar Yobe da Borno da Adamawa da kuma Jigawa suka fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Wasu daga cikin durobobin na jihar Difa sun yi mana ƙarin bayani kamar haka.
Muke sufurin kifi daga Nijar nan zuwa Najeriya, dan muna fuskantar matsaloli da dama game da hanya. Zamu iske da muke bada 500 wata ran a ce mana sai mun bada 2,300. Gaskiya muna da matsala ko a Najeriya ma muna da matsala nan domin
abun da yana faruwa gwamnati wannan kudin da suna karɓa hanya yayi yawa. Daga Jigawa ne zuwa Hadejia wannan abun da ana kashe yawa.
Tuni dai masu kasuwancin kifi na Najeriya suka fara bayyana damuwarsu game da wannan yajin aikin, musamman irin asarar da zai janyo musu. Idris Muhammad, chairman ne na masu kasuwancin kifi a Najeriya.
Mun kai mu wannan tankarar kamar gwari ne, in an aje shi ya dan dibi lokaci asara yana shiga a ciki. To mun yi bakin kokarin mu da gaskiya sun ce ba za su iya dauka mana wannan kayan ba lalle, sai sun samu maslaha da gwamnati inda aka rage musu wannan kudaden in yaso sannan su zo su dauki wannan kayan. Mun yi bakin kokarin mu gaskiya sun ce ba zai yi ba. To yanzu kira da muke a gwamnati a duba mu da Allah da idan rahama dan Allah wannan kudade su duba su rarrage musu in har zai yi inda ya kamata su rarrage a taimaka a kwashi mana wannan kayayyakin namu. Don in ba haka ba za mu yi asara, wanda ke zuwa yana dan cin abincinsa in aka ce kayan na yadi bi lokaci to zai durkushe.
Ganin yadda wannan al'amari ya fara yin kamari, wata tawaga ta jihohin Najeriya da wannan yajin aikin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafuta game da wannan al'amari. Baba Gana Bice, chairman na kungiyoyin durobobin Jigawa wanda ke wakiltar jihohi hudu, yayi karin bayani game da wannan ganawar.
Makasudin taron namu shine akan sai sai ku cin hanya control da mini ne daga Najeriya har daga Niger har Najeriya shine yake damun mu bari mu tsaya mu taru da shugabancin can Maiduguri da nan Jigawa da kuma na Gaidan kanshi da kuma mu zo mu haɗa gwiwa da nan da na Gigime da Jifa Kuranan branch na Alechari shine muka zo muka taru mu tattauna mu san menene abinda za mu yi wanda zai cin mana gaci dan mu samu sauki akan shi.
Nayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin, amma har na kammala wannan rahoto ban samu nasara ba. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 15 6 na safe kenan da minti 15 a jihar ta Difa da Najeriya da Kamaru da ma Chadi wato 5 na safe kenan da minti 15 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika kodayaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan ƙorafin WhatsAppin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A ci gaba da kamo korafin tsaffin wasu ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'ar nakasassu ta Abuja wato Rehabilitation Center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace-yawace barkatai don daidaita ƙwaƙwalwarsu a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata mun ji yadda 5 daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i suka bayyana mana cewar an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma an hana su albashin watanni da dama. A yau mai magana da yawun tsafin ma'aikatan 5 Aminu Yusuf Ibrahim zai daura ni inda ya tsaya a makon da ya gabata inda yake bayani kan irin ayyukan da cibiyar ke gudanarwa.
Abinda muke shine ana kamo destitute ne, in aka kamo destitute masu mabarata ne ake kawa da su baban bola da suke rumin a Abuja da kuma mahaukata. In aka kawo su center sai a zo a kulle su hadda jinjiraye yara ƙanana da sauransu. To akwai wasu da sai su ce kai me muke yi anan, sai mu ce musu ai nan makaranta ne ana koyar da sana'a, sai ce kai mu ma muna so mu koyi wannan sana'an fa. Sai mu dauka suna, ni ne admin officer, ni nake dauka sunan, sai ce wane da wane da wane sun ce za su yi sana'a, sai a aika masu gadi a ce a jo a dosu. An ka budo su sai a ba su kaya, mu fasu kaya, mu ma mu staffs mu dan contributing musu kaya, sai su fara wanka sai suna zuwa aji. Wannan yace yana so ya koyi welder ne a tura shi gurin welder. Wannan yace yana so ya koyi dinki ne a kura shi gurin dinki. Akwai computer, akwai designing, akwai kuma abun, akwai gyaran takalma. Duk muna koya musu.
To a ƙarshe menene a jikin takardar sallamar ku? Menene a ƙarshe sai aka sallame ku daga aiki? Shin wannan rubuce-rubucen takardo da kuka yi ta yi ne ko menene?
Takardan ma da aka ba mu na sallaman muna da Intel ce wa ba daga minister's office bane aka ba mu.
Waye ne ba ku takardar?
Shi principal ne ya ba mu takardar sallama.
Shi bala
tsoho Musa shi ya ba mu.
Yanzu takardar tana wajen ku?
Tana nan anan a table.
A jiki me aka rubuta?
A jiki an rubuta cewa abun nan we are duly paid for the work that we have done and therefore we should not be found around the vicinity of that center again.
Mana ba a bukatan aikin
ba a bukatan aikin.
Bayan nan dazuka suka shiga wata magana na datse ka, kace shi jami'in minista ya tambaye me yasa kuke ga shi principal baya kaunar ku har aka samu wannan matsalar. Ka so ka fara magana na so na gaba mu kai matsayin ba. Yanzu menene kuke wa shi shugaban makarantar nan yasa har ya dau wannan mataki a kan?
Na daya abin da muke yi shine nake gani a center shine muna jin korafi ne cewa ana ma yara fyaɗe, ana ana ma yara fyaɗe a kota yarinya da ake ce mata tana zama karma jiji lokacin da aka kama ta da mamanta tana karama sosai sai aka zo sai ba da belin mamanta saboda duk mutumin da aka kawo yana ba da beli ne yana karban kuɗi in ya karba kuɗi sai ya ba da beli ma relative din mutumin sai ita aka aje ta sai aka sata a wani primary school ana kiran shi model primary school Buhari under Buhari area council tana zuwa makaranta tana zuwa makaranta sai muka gane cewa shi yana ma yarinyan fyaɗe matan shi ma ta taba ba da testimony cewa yana ma yarinyan fyaɗe
yana yi mata fyaɗe ne ko yana neman ta
a karama ce saboda ita bata kai shekara 12 ba ma to duk koda ita yana neman mutum ne yayi amfani da mutum da bai kai shekara 12 ba da ake kira minor a social welfare da ya zama fyaɗe kenan
yawa to ci gaba da bayani
so banda wannan kuma akwai wasu mutane da in aka kama su sai a bar su da yunwa gaskiya tsakani da Allah a bar su da yunwa ba a bude su asel din suna kashi asel din suna fitsari asel din wato lokacin aka kama sai a caje su a kwace kuɗi a gurin su wani zobe wuka da sauransu da suke yawo da shi sai a zubar amma kuɗin sai a rike in an zo an belin din su ko kuma wata rana sun fasa burglary sun tsalle sun gudu kuɗin su shi principal ya ci kuɗin su kenan da sauransu da abubuwan a bar su da yunwa da sauran wasu suna mutuwa akwai yarinya da ake ce mata blessing ita ma ta mutu a center ne akwai blessing solomon mai blessing biyu suka mutu a center
mene ne sanadiyar mutuwar su
mu muna ganin sanadiyar mutuwar su da torture ne da kuma yunwa abun da yake kashe su kenan a center
ba abinci ne a center
ana kawo abinci wani lokaci durin safinan sai a ce ba an rubuta abinan kuɗi ICT bata supplyin kuɗi ba
to faɗa mana bayan nan menene kuma yake damun ku tunda kai kai ne shugaban ma lokacin ma'aikata ko mai daukar bayanan aiki menene kuma bayan waɗanda ba mu ji ba daga wajenka
to abun da yake damun mu shine waye lokacin da ba a biyan mu nan mun kai hakuri muka jimre muna zuwa center in muka zo center akwai police da suke dan taya masu gadi in mutum ya shiga zai belin dan uwan shi duk wanda yake jin wannan labarin zai testify cewa gaskiya ne saboda mutane da yawa suna zuwa sai sun karba 200 a gurin su tukuna su bar mutane su shiga su ga oga su karba kuma 500 wai sun dauka hoto adada ba da kudin beli su suna tara kudi oga shi ma yana karban kudin beli mu kuma muna zuwa aiki kullun ba a ba mu komai kuma shi bai nema mana hakin mu ba mu dama hakin mu muke nema ba ruwan mu da kudin belin da yake karba ba ruwan mu da wani abu amma damuwar mu shine cewa mu mutane ne masu conscious muna da jin haushi da takaicin abin da ake ma mutane especially mutanen arewa mu ma ɗan arewa ne kuma su suka fi shan wuya a hannun wannan principal din
kamar yadda muka ji shugaban cibiyar Comrade Bala Musa Tsoho a makon da ya gabata shi ma ya musanta zarge-zargen da ma'aikatan ke tuhumarsa da su a yau ma zai daura kan irin kokarin da yi domin ganin ma'aikatan sun samu haƙƙinsu
ana nan kenan sai shi wannan president minister ya zo ya zama minister ko da ya zama minister yana zuwa ya zo nan gidan yana zuwa magana da na fara mishi magana nace to a nan wurin kaga yanzu ma'aikatan nan gaba ɗaya dukan su kajiyar su yanzu kuma tunda subclan ta tafi har yanzu ba wanda aka biya shi ko kuma sai yace rubuta in kawo mishi na rubuta takarda na ba da duk complaint din da yake santan nan da sunayen su da komai na tura sai da na kira su na nuna musu dace to ko gana riga na rubuta yanzu zan je kai naje na kai minista ya acting ya tura ma social development secretariat akan to su san yanda za su yi ko da ma employment ne ai so ni ana cikin wannan ni ban sani ba ashe su din nan su biyar sun je sun sake rubuta wani letter daban ni ba ma sani ba acting secretary a wannan lokacin ita ne ta kira ni tace comrade mutanen ka sun sake rubuta letter fa tace a ni kan bazan magana ba tace a to ka kyale su ba ta zamu ga yanda za yi the next thing sai aka turo committee su zo su verify certificate din su ko da suka zo suka duba suka ce to gaskiya dukan ku ba wanda ya qualify mu dauke shi employment as staff na FCT don ba ku da qualification din sai ta ai maganan qualification shine sun yi aikin ai kuma suna koyarwa ni ina ganin ya kamata abin da suka ce su ba abin da za su yi duk da haka lokacin director din kuma Felicia ko na je muka zauna da itin cito mana yanzu ya za mu yi ya kamata ko da menene dai a san tunda dai suna casual amma dai ai kokari a san yanda za a yi a dinga bin su na zo na ce musu kun gani yanda abin ne to a lokacin su kuma sai suka daina aiki sai suka daina zuwa su biyar din nan sai suka daina zuwa aiki sauran kuma suna nan suna aiki
yawa shine suka ce a wannan dalilin kai amfani da shi cewa sun yi absconding wato sun daina zuwa shi yasa aka dallame su kenan
a'a ba gaskiya bane ba idean nan ba har yanzu na sake fushi na sake bi na sake bi the next minister abin da yi ni ba ma sani ba na je siyan breakfast na dawowa gate sai na ga mota na shiga Hilux ni na dauka tax force chairman ne na evacuation har da zuciya na har ga Allah nace kai wannan mutum yanzu zai zo da mu bayan gashi ma ba a biyan ma'aikatan banda su ba sa zuwa aiki sun kai shekara guda ba sa zuwa aiki a gidan nan sai da na shigo ina zuwa sai naga ashe ba tax force chairman din bane na dan su muka gaisa na sai naga sai ciro letter director of audit sun zo nan around 9 to 9:30 da safe suka shigo gidan nan sai bu cire letter sai bani letter ne yana directing minister ya directing din shi zai auditing staff da suke gidan nan kana ji na ko
ina ji
so sai na ce musu to ina staff din naka waye zan kira in banda wanda suke wajen aiki eh na fita na isa tun da ke duk zo suka zo ko da suka zo suka ce to an ai turo mu ne mu zo mu editing din ku suka cire paper da kansu suka mika mu suka ce kowa ya rubuta sunan shi ya rubuta kudin da ake biyan shi ya rubuta wata nawa ne ba a biya shi ba dukkan su suka rubuta kowa ya rubuta sunan shi sai da suka gama za su tafi sai ni ce ah ranka dai dai wallahi ina da wani magana magana na shine akwai mutum biyar suka ce ai sun abscond sai ni ce eh amma sun yi aiki kafin suka daina zuwa aiki suka ce ai yanzu ma bamu gansu ba nace eh haka ne kuke amma ina ganin adalci shine a biya su wancan da suka yi kafin suka daina zuwa sai ce to shikenan su waye da waye ni na dauki list din na bashi sai ce to wata nawa suka yi aiki kafin suka bari sai nace musu wata 10 kana ji na ko
ina ji
na ce musu wata 10 suka ce to shikenan suka tafi abin su ban sai ka ji baran nan sai aka buga mu waya sai aka ce in zo office na audit director of audit akwai letter na ina zuwa kuwa aka dauko letter aka bani ina duba letter sai naga recommendations na audit da suka yi minister ya approve har ga Allah na sani wata 10 da na fada din nan ya dai fada ne amma ba su yi wannan aikin wata 10 ba sai naga letter su suka rubuta abin su suka yi recommending abin da ya kamata a yi a canta kuma suka yi recommending cewa waɗanda suka zauna 18 months ba salary kuma ba su bar aiki ba a biya su kuɗin su kuma I commended su suka ce waɗanda suka yi absconding a biya su arrears din su 6 months kuma a discharging din su letter da aka bani kenan
kasancewar kuma da Bala Musa tsoho bai samu damar mayar da martani ga zargin cin zarafi da kinta haddin mata da aka bayyana ba idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu bashi damar jin ta bakin sa haka kuma shirin zai garzaya hukumar raya birane ta Abuja ta FCDA domin mika wannan batu dan neman hanyar da za a bi don warware wannan takaddama sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu amare da Nasir Adamu Alhikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takeici
to Mahmud ga labaran a takeici da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban kasar Turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagar mulki kuma shine shugaban kasar da yafi dadewa kan karagar mulki ya taka rawa gani fiye da yadda ake zato da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki 5 da ta yi sanadin mutuwar Falastinawa 33 da kuma mutane 2 a Isra'ila wani al'amari wanda ya jaraba tasirin yarjejeniyar da wuri mayakan Falastinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi kafofin yaɗa labaran Falastina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin yayin da mayakan ke kokarin kwance makamin rokar
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma anjima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kafin nan bari mu amfani da wannan dama domin mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sula Kutigi dake Jos a jihar Plateau bisa rasuwar Alhaji Datti wanda Allah ya warsuwa a makon da ya gabata a jihar Niger Nigeria da fatan Allah ya gafarta masa amin yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Dadi Balawai da hada mana shirin sai injiniyan mu Daryl Smith ni Muhammad Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hansi idan Allah ya kai mu